Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31.25.16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da kuma dalol sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da ranar Lahadi 4 ga watan Maris shekara ta 2018 ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai
dakarun gwamnati daga mayyar mayakan sa kai sun kwace wasu kauyuka da garuruwa dake hannun yan tawaye a gabashin Guta akalla gidaje da wuraren kasuwanci miliyan 2 ne suka ci gaba da zama babu wutar lantarki bayan guguwar da ta ratsa wasu sassan Amurka sannan za ku ji cewa China ta shiga sahun kasashen da ke nuna da musu kan barazanar da Amurka ke yi na ƙara kuɗaɗen haraji kan wasu kayayyaki da za a shiga da su cikin ƙasar.
Kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa a jiya Asabar an kaya wasu mazauna tsaunin man bilhari.
Yara sun tafi kiwo da sanatai. Sai man biloli suka kore su sai suka daji da suka gaya mana gabin da ake faruwa daji ba sun kwace mana sanu ba suna tafiya da su.
A jamhuriyar Niger kuma jami'in kawancen MRN ne da ke mulki suka gudanar da taron gangami don nuna goyon baya ga dokar harajin wannan shekarar.
Mun ga da su ƙar shi yasa gabaki ɗaya kuka gani kwamu da kwalkwatan mun yi to ina gani gobe in suna da lusayi sun yi lusayi.
Daga nan kuma za ku ji cewa jami'ar Sulai Lamiɗa da ke jihar Jigawa za ta samar da guraben karatu ga ɗalibai daga ƙasar Gambiya. Daga nan kuma sai maimaicin shirin duniyar Amurka na Mahmud Lalo amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Kafa yaɗa labarai mallakar gwamnatin Syria da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce dakarun gwamnati daga mayyar mayakan sa kai sun kwace wasu ƙauyuka da garuruwa da ke hannun 'yan tawaye a gabashin Guta da ke kusa da Damascus babban birnin ƙasar. Wannan nasara ita ce mafi girma da suka samu tun bayan da dakarun na gwamnati suka ƙaddamar da kai hare-hare a watan da ya gabata. Kafa yaɗa labaran sojoji ta Siriya ta ce dakarunta sun karɓe ikon aƙalla ƙauyuka da garuruwa 6 da ke gefen gabashin yankin. A yau Lahadi ƙungiyoyin 'yan tawaye su ma suka ƙaddamar da hare-haren martani inda har suka ƙetar iyakar da dakarun gwamnatin suka shata. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Syrian Observatory for Human Rights ta ce aƙalla gari guda ne ya sake fadawa hannun 'yan tawayen yayin da ake ci gaba da fafatawa. Kutsawar da dakarun gwamnatin suka yi zuwa cikin gabashin Guta ya sa mutane da dama sun tsere inda suka nemi mafaka a yankunan da ke tsakiyar gabashin garin na Guta a cewar gidan talabijin ɗin Orient TV da ke goyon bayan 'yan tawayen na Syria. Aƙalla gidaje da wuraren kasuwanci miliyan 2 ne suka ci gaba da zama babu wutar lantarki a yau Lahadi tun bayan wata mummunar guguwa da ta ratsa gabashin Amurka a ranar Juma'a da ta gabata. Ruwan sama da dusa ƙanƙara haɗe da guguwar ne suka ratsa ta jihar Maine inda har gwamnan jihar ya ayyana dokar ta ɓaci. Guguwar ta kai har zuwa jihar North Carolina da ke kudancin Amurka. A jiya Asabar gwamnan jihar ta Maine ya ayyana dokar ta ɓacin kamar yadda takwarorinsa na jihohin Virginia da Maryland suka yi gabanin matakin nasa. Ya zuwa yammacin jiya Asabar kamfanin sufurin jiragen ƙasa na Amtrak da ya dakatar da zirga-zirgarsa ya koma bakin aiki kodayake an samu jinkiri wajen gudanar da ayyukan nasa. Sannan an soke tashi da saukar jirage da dama a biranen New York da Boston da ke jihar Massachusetts. Wannan mummunar guguwa ta faro ne tun daga ranar Juma'a wacce ta yi tafiyar kilomita 145 cikin sa'a ta kuma haifar da ambaliyar ruwa a titunan birnin Boston da sauran garuruwan da ke bakin gabar teku. Rahotanni sun ce aƙalla mutane 7 ne suka mutu sanadiyar faduwar bishiyoyi a jihohin Virginia, Maryland, Pennsylvania da New York da Connecticut da kuma Rhode Island. China ta shiga sahun kasashen da ke nuna da musu kan barazanar saka kuɗaɗen haraji akan kayayyakin karafuna da na aluminium da ake sa ran shugaba Donald Trump zai ayyana a cikin makon da muka shiga. Wani babban jami'in diplomasiyan ƙasar China ya ce duk da cewa hukumomin Beijing ba su da burin yin sa-in-sa ta fuskar kasuwanci da takwarorinsu na Washington, amma ya ce idan ya zama dole China za ta kare muradinta ta wannan fuska. Yayin da yake jawabi a wani taron manema labarai, mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta China Zhang Yuxi ya bada tabbacin cewa ci gaba da China ke samu, wacce ita ce ke da karfin tattalin arziki mafi girma na biyu a duniya, da kuma karin kudaden da take kashewa a bangaren dakarunta, ba abu ne da ya kamata ya zama barazana ga kowa ba. Mataimakin ministan ya ce China ba ta son ta yi sa'insa ta fuska kasuwanci da Amurka, amma fa ba za ta nade hannayenta tana kallo idan har aka taba muradinta ba. Amma kun da gabata ne shugaban Amurka ya ayyana shirin sa na saka kudaden haraji akan duk wasu kayayyakin karafuna da za a shiga da su cikin Amurka da kashi 25 da kuma kashi 10 akan duk wasu kayayyakin aluminium. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in zai tura wata babbar tawaga ta musamman zuwa makwabciyarsa ta arewa a gobe Litinin domin tattaunawa kan yadda za a fara kulla zumunci, wato ƙara kulla zumunci, a kuma sassauta tadijijiyar wuya da ake samu a yankin tekun Koriya. Shugaba Moon ya bayyana hakan ne a fadar gwamnatinsa da ake kira Blue House a yau Lahadi. Sai dai ana ganin wannan yunkuri na shugaba Moon ka iya fuskantar kalubale, rular cewa kasar na shirin gudanar da wani atisayen soji na haɗin gwiwa da Amurka, inda har wani sharhi da kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Arewa to KCNA ya wallafa gargaɗin cewa Koriya ta Arewa za ta maida martani ga Amurka idan har aka gudanar da wannan atisayen haɗin gwiwa da Koriya ta Kudu a watan Afrilu. Ita dai wannan tawaga ta Koriya ta Kudu za ta samu jagorancin shugaban hukumar tattara bayanan sirrin kasar Suu Hun da kuma mai ba wa shugaba shawara ta fuskar tsaro, wato Chung Il-yong. Sai da jidda wannan yunkuri, shugaba Moon ya ki amincewa da gayyatar da shugaba Kim Jong-un ya mai zuwa Pyongyang. Bayan wannan ziyara ta kwanaki biyu, tawagar za ta je Amurka domin sanar da hukumomin kasar batutuwan da suka tattauna a Pyongyang din. A ƙarshe, masu zaɓe a Italiya suna kada ƙuri'u a yau Lahadi a zaben gama gari domin fitar da sabbin 'yan majalisar dokoki, a zaben da babu wata alama da tunana wanda ya fi farin jini, yayin da kowanne ɗan takara yake bayyana aniyar kare haƙoƙin talakawa. A ranar Asabar, tsohon Prime Minister ƙasar Silvio Berlusconi ya yi wata bayyana ta bazata a wajen wani ibada a Naples. An dai haramtawa 'yan siyasa gudanar da yaƙin neman zaɓe a jiya Asabar, amma ziyarar ta Berlusconi a cocin San Severo ta ja hankulan manema labarai da magoya bayansa. Ɗan shekaru 81, Berlusconi ya faɗa manema labarai cewa shi da budurarsa 'yan shekaru 30 sun kai ziyara cocin ne a matsayin masu yawon buɗe ido. Ya ƙara da cewa mujami'ar na ɗaya daga cikin wuraren tarihi ƙasar ta Italiya da ma duniya baki ɗaya. Shi dai Berlusconi, wanda ya yi wa'adi huɗu a mukamin Prime Minister ƙasar ta Italiya, baya takara a zaben na yau Lahadi saboda samunsa da aka yi da laifin wata badaƙalar haraji a shekarar 2013.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, a daren jiya Asabar ne aka kai wasu mazauna tsaunin Mambil Hari, wanda ya janyo asarar rayuka da kuma dukiyoyi. Daga Jalingo ga rahoton Ibrahim Abdulaziz.
Suna ta tafi mutane, suna ta tafi dabbobi, ana kone wani sabobi a yirmaru sun kone sabo, an sake kayayyaki, an tafi mutane a galadin mai janajin.
Sun zo sun kone mamu a filin mu gaba daya, itacen mu, akwai gonan chai, akwai gonan zaiti, sun ka kwace gaba daya, wai koma shaman jami'ar ya ba su izini su zo su karɓa filin a wajen mu da ƙarfi.
Wasu mazauna tsaunin Mambila kenan a jihar Taraba ke ma bayyana halin da suke ciki a yanzu. Wani sabon harin da aka sake kai musu a daren jiya Asabar, lamarin da kuwa ji a san rayuka ciki ko hada na dabbobi. Sa'adu Magogo na mako cikin wanda aka kashe wa mahaifi da kuma ƙanne biyu a wannan hari, yace maharan ba ga kashe ƴan uwansa da suka yi, hakanan ko sun yi awon gaba da shanu da kuma kona musu dukiya.
Yara sun tafi kiwo da sana kai, ƴan biroli suka kore su, sai suka dagi da suka gaya mana ga abun da ake faruwa, dagi ba sun kwace mana sanu ba, suna tafiya da su. Mun gaya ma sojoji, sai yaran mu guda biyu sai sun tafi da su. da duka sabbi da su sai sun zo sun samu ambulance a daji da Sanu sai ambulance suka tare su suka kace su sai biyo dukan su
ba da soja ba ya sojojin suka yi
sun tafi da sojoji amma kafin sojoji su an kara ma sun kace su
wani hali kuke cike yanzu
lai ga mun yanzu muna zaune a waje kai mu kan mun shiga wala fa kwanakin ba ma akai sun kace mana baban mu nan gidan Alhaji Magogwa kace shi sun ma sun dawo sun kwace Sanu sun kai 50 da wani abu sun tafi da su suna cin Sanu a gidan yanzu ba mu din sanu suna kuka suna tare su kawai eh suna tare su a gidan su suna dauka nama kawai suna tafiya mambilan je su da lemi sun hada suna dauka sanu kawai
to ma dai a ranar Alhamis ne aka soma wannan tashin hankali sakamakon takaddama da taso game da filayen da aka saida a Fulani dake yankin wanda kuma kawo yanzu ake ma ci gaba da samun hare-hare Honorable Bashir Muhammad da ake walakabi da Bafe dan majalisar dokin jihar Taraba ne ma da ya fito daga yankin na Mambila ya ko tabbatar da faruwar lamarin inda ya mika kokumbarar su da ƙara tura ƙarin jami'an tsaro musamman ma sojoji don kare rayuka da kuma dukiya
yanzu dai yau da safe nan ma an kai hari a gidan wasu Fulani an karkashe mutane an kashe sanusu an kona gidansu a Yalwa to yanzu abun yana so ya shafi mai samari da sauran gurare to ni gaskiya abun da yake yi sojoji ma an kawo ba su yi abin da ya kamata muna kiran gwamnatin tarayya ta turo mana jami'an tsaro yanda ya kamata dewa wanda za su zo su isa a tura jiragen sama su zo su yi shawaki su me su kori wanda suke tattaruwa a kowane bangare don a tabbatar da zaman lafiya na in ba haka ba abin nan zai zo ya fi karfin kowaye ma nan gaba to shine abin da muke roƙo
to wai ko shin jami'an tsaro sun gaza ne da aka kasa shawo kan wannan lamari a yanzu ASP David Misal kakakin nan ɗan sannan jihar Taraba yace suna nasu kokari don haka ma bai kamata a zarge su ba
jami'an tsaron mu ba su gaza ba sannan kuma ina so kowa ya ga iya kashi irin kokarin da muke yi kada a dauki doka a hannu sannan ina gaya maka duk inda aka samu wadannan abubuwan mutanen mu suna nan suna fatu mun tura jami'an tsaro so kaga muna iya kashi kokari ba wani gazawa abinda dai muke bukata mutane su ba mu haɗin kai
gwamnatin jihar Taraba Dare Disan Isiaku ta bakin hadiminsa ta fuskanci hakokin labarai Honorable Emmanuel Bello a wata sanarwar da ya fitar ya koyar da Allah wadai game da abin da ke faruwa yanzu a yankin na Mambila yayin da mako a bangare guda al'ummomin yankin ke ma barazanar ficewa daga Najeriya muddin kuma gwamnatin kasar ba ta kula da rayukansu ba
mutane sun warwatsu ba a san inda suke ba ana nan kuma ana bin mutane a jejuka a kauyuka shanukai ana yankawa ana kakkashewa
yanzu me kuke so a yi
to mun zamu ce a kowa ya san wannan rikici na Mambila din nan dai mutane da suke wannan abu kowa ya san gwamnatin tarayya kuma ta kasa saukowa ta kawo mutanen sheto ba wani takarda a duniyar nan wanda ba mu rubuta daga shugaban kasa zuwa kowa ya san da wannan matsala to me zamu ce in ba sa son mu a matsayin ƴan kasa ba za su kare mu ba sai su bar mu mu koma ko Kamaru yanzu haka mutanen mu da suka fita Kamaru sun kai mutane 10,000 tun wancan rikici din nan ba a dawo da su ba tunanin suna wahala sannan an sake far mana me zamu ce ayi mana in ma mun kira ba abin da za a yi mana yanzu da muke maganar nan ba jami'an tsaro babu kowe
ko a watan Yuni shekar ta gabata yau kimanin watanni 10 sai da ko aka samu irin wannan tashin hankali a yankin lamarin da ya tilasta wa dubban jama'a yin gudun hijira zuwa kasar Kamaru bayan mako ga rayukan da suka salwanta Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya to a gaida Ibrahim Abdulaziz a jamhuriyar Niger kuma jami'an kawancen MRR ne dake mulki suka gudanar taron gangami a yau Lahadi domin nuna wa gwamnatin kasar cewa suna goyon bayan dokar harajin shekarar 2018 duk kore irin suka da take share ga wasu jami'an fafutuka saboda a ce wasu ta jefa talakawa cikin yanayin tsadar rayuwa wakilin murya Amurka a Yemen Sulaiman Muna Barma ya aika mana da ƙarin bayani
Est-ce que la loi des finances a provoqué une augmentation du prix du riz?
Shugaban jam'iyyar Bayan Tsareya Bazum Muhammad kenan yana mai jawabi wa tururuwar mutanen da suka hallara a dandalin Place de la Concertation inda suka gudanar da gangami domin cike jerin gwanan da suka shirya a nan yamai a dazu da hantsi da zumar nuna wa shugaba Isu Muhammadu da gwamnatin sa cewa jami'an kawancen da ke mulkin Niger sun amince da tsarin kasafin 2018 da majalisar dokokin kasa Sama'ila Hatun Mai Aya shine shugaban reshen Bayan Tsareya a yankin Yamai
eh akwai wasu wadanda ka cewa ba su yarda da loi de finances de 2018 kuma akwai da yawa wadanda suke so yarda wannan ra'ayi muna cikin fannin demokrasiya na tilo wasu ce sun yarda tilo wasu ce sun yarda ba amma abin almuhim adiba a gari wadanda sun kace sun yarda kaci nawa na bisu dari sannan wayanda sun ka ce ba su yarda ba kashi nawa na bisa dari wannan shine aka ce ma demokrasiya.
Wannan gangami yana nufin kamar kunce da gwamnati kada ta ja baya a game da maganar tsarin kasafin da ake buƙatar a aiwatar da gyaran Oscar.
Shi wannan aiki da aka yi aiki ne wanda majority ta yi kenan babu zancen shi a jira da baya sai da hanyoyi wanda yake ana samu kuɗi a lokacin nan za a yi ayyuka daban-daban a yi ayyuka hanyoyi a yi likitoci.
Shugabannin kauncen na Meren irin su Eva Libego na ganin cece ku ce a game da sabuwar dokar harajin kasar tamkar wani salon tusa rudani a kawunan jama'a domin a cewar sa watanni biyu bayan zartar da ita har yanzu ababen masarufi ba su canza farashi ba.
Shinkafa ba ta kara ba, hatsi bai kara ba, mai bai kara ba, abin da ya kara kawai cece-cece ne ake dan a rude ɗan kasa. Sun gane da rudani ne gashi nan duk sun mutu. Ni ba ga su kan suna zawa. Daga nan suna zawa to alhamdulillah. Yau Alhaji Muhammad Isu alhamdulillah mun san ɗan Niger suna bayan shi.
Ta wani bangare wannan gangami wata hanya ce da jami'in MRN suka yi amfani da ita domin kara tabbatarwa ɗan Niger cewa akwai haɗin kai a tsakanin jami'u masu mulkin ƙasa. Saboda haka dukkan wani yunkurin kawo baraka domin kare lagon gwamnati mai ci ba zai yi nasara ba, inji Siraji Isaka na MPR Jamhuriya.
Mun gane su ƙyar. Shi yasa gabaki ɗaya kuka gani kwanmu da kwarkwatan mun yi to. Ina gani gobe in suna da lusayi sun yi lusayi.
Nishar ɗinnan demokradiyya ne ake yi. Shin ba a ganin mafi dacewa ga gwamnatin nan taku shi ne ta zauna ta tattauna da 'yan ƙasa akan wannan magana.
Gwamnati bai taɓa ƙin yarda da tattauna da 'yan ƙasa ba. In suna so ko gobe za a kiran su a tattauna mutuƙa sun yi ta daga hanyar siyasa.
A taron manema labaran da suka kira a jiya ƙungiyoyin fafutukar da ke tofin alatsi ne ga tsarin kasafin na 2018. Sun ƙara jaddada aniyar ci gaba da ƙalubalantar gwamnatin ta Nijar har sai ta canza ra'ayi. Dalili kenan da suka gayyaci ɗaukacin jama'ar ƙasar su fito kan titina a ranar 11 ga watan Maris ɗin nan, yayin da jam'iyyun ƙawancen da ke mulki suka bayyana ci gaba da shirye makamantan gangamin na yau a matsayin na ƙarfafawa gwamnati gwiwa a kan manufofinta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sallamu Mani Barma, jami'ar Sulamida da ke garin Kafin Hausa a jihar Jigawa za ta samar da gurabe ga ɗalibai daga ƙasar Gambia domin karatu a wasu darussa. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da jami'ar ke shirin yaye rukunin farko na ɗalibanta na bana. Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari yana ɗauke da wannan rahoto.
Azantawa da sashen Hausa na muryar Amurka jim kaɗan bayan kammala taron bikin maraba da sabbin ɗalibai na shekarar karatu ta bana su kimanin 1,000. Shugaban jami'ar Farfesa Abdullahi Yusuf Rubado ya ce tattaunawa tsakanin hukumar jami'ar ta Kafin Hausa da hukumomin ilimi na ƙasar Gambia da kuma ma'aikatar ilimi ta tarayyar Najeriya domin ƙarƙare yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta baiwa ɗaliban na ƙasar Gambia guraben karatu na ci gaba da gudana.
Tattauna da Gambia wanda suna so yaransu su shigo su zo su yi karatu, idan aka gama wannan kaga za a samu sanya kuma za a samu haɗin kai tsakanin ƙasashe ga kusa-kusan da muke da su, su kuma su zaɓa. Yana da fa'ida sosai da yake sai gwamnatin tarayya ne in ta ba da approval za su zo su yi karatu a nan. Kaga wannan yana ƙara danƙon zumunci da kuma musanyen ilimi da kuma yadda mutane za su koyi daga juna wasu abubuwan. Kuma za a samu malamai musanyen malamai wasu su zo nan daga nan ma a je can a taimaka koya ma yaransu.
Farfesa Abdullahi Yusuf Rubado wanda shine sakatare janar na kungiyar jami'o'in nahiyar Afirka ta Yamma ya fayyace alfanun da jami'o'i ke samu daga kungiyar ciki kuwa har da jami'ar Jigawa da ke garin Kafin Hausa.
Dama makasudin kafa wannan kungiyar a samu cigaba a samu haɗin kai tsakanin jami'o'i ba cikin Najeriya kawai ba har da kuma jami'o'i cikin Afirka ta Yamma. Ana zuwa ana meetings ana musanyen ɗalibai da malamai. To ko a sati biyu da suka wuce ma yaran jami'an nan sun je abinda ake cewa debate muhawara a Ghana. To jami'o'i da yawa suka yi wannan muhawara. To kuma ƙasashe Ghana da Nigeria da Benin da Sierra Leone suka yi participating. To kuma jami'an Kafin Hausa sai ta ɗauki kofin ta zama na ɗaya.
Yayin da Farfesa Abdullahi Yusuf Rubado shugaban jami'ar Sulamido da ke garin Kafin Hausa kuma sakatare janar na kungiyar jami'o'in nahiyar Afirka ta Yamma ke cewa Jami'ar sa ta yi zakara a taron muhawara tsakanin ɗaliban wasu daga cikin jami'o'in nahiyar. Ita kuwa jami'ar tarayya da ke garin Dutse, fadar gwamnatin jihar Jigawa, ta ce a bana ta ɗauki rukunin farko na ɗaliban da za su koyi aikin likita a jami'ar. Kamar yadda shugabar jami'ar Farfesa Fatima Batulu Muktar ke faɗi.
Ɗaliban mu yanzu za su kai kusan 700 yanzu saboda wannan admission ɗin da aka yi. Kuma da an fara makarantar nan da faculties guda uku, amma kuma yanzu muna da faculty na basic medical sciences.
Za a fara nazarin aikin likita kenan?
Amma fara. Mun yi admission banana. Mun ɗauki ɗaliban ɗaya bisa ɗalibai kusan 70, kuma aka haɗa da su anatomy da physiology da biochemistry, to sun fa haka yawa. Kuma mun samu NUC sun zo sun dudduba, sun ga irin abubuwan da muke da su na daga cikin tsangayar da kuma asibiti da kuma irin malaman da ake da su da kayayyakin aiki, shine suka bamu damar mu je mu ci gaba da programming.
Sai dai duk da samuwar jami'o'i guda biyu kusan lokaci guda a jihar Jigawa, har yanzu akwai ɗimbin ɗaliban jihar da ke kokar samun guraben karatu a jami'a. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To jama'a, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 10:20 da kusan daya na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan makon za ku ji cewa yayin da aka kammala wasannin gasar Olympics din da aka yi a Koreya ta Kudu, Amurka ta nuna sha'awarta ta tattaunawa da Koreya ta Arewa, kodayake ta ce akwai shuruɗa kafin yin hakan. Sannan a gefe guda, Rasha ta ce ta kera wasu sabbin makamai na nukiliya waɗanda ta ce za su iya tafiya mara iyaka. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. A farkon makon nan ne shugaban Amurka Donald Trump ya nuna sha'awarsa ta tattaunawa da Koreya ta Arewa, amma ƙarƙashin wani yanayi da ya bayyana a matsayin wanda ya dace. Yana gargaɗin cewa idan Pyongyang ba ta yi watsi da shirinta na makamin nukiliya da kuma makamai nau'in ballistic ba, akwai yiwuwar a samu asarar rayuka masu yawa da ba za a iya kwatantawa ba. Shugaba Trump ya yi shagube ga shugabannin Amurka da suka gabace shi, kan jan ƙafa da suka nuna a kan batun Koreya ta Arewa, yana mai nuna alamun Amurka na da niyyar tattaunawa.
And we want to talk also.
Suna son tattaunawa, mu ma muna son hakan, amma a ƙarƙashin tsari mai yiwuwa. Idan ba haka ba kuma, to ba zai yiwu ba. Kun san sun kwashe shekaru 25 suna magana. Kamata ya ce shugabannin da suka gabata sun warware wannan matsalar tun kafin in zo nan. Haka suka rika magana tsawon shekaru 25. Kun san me ya faru? Babu abin da ya faru.
And you know what happened? Nothing.
Yayin da aka kammala gasar wasannin Olympics na hunturu a Pyeongchang a Koreya ta Kudu, hankula sun karkata ne kan barazanar makamin nukiliyar Koreya ta Arewan. Takunkumin da aka kaba wasu mutane da kuma kamfanoni kokari ne na jefa fargaba a zakatan hukumomin Koreya ta Arewan, kamar yadda rahotanni suka nuna, domin ta gujewa shirinta na kera makamai masu linzami waɗanda za su iya tafiyar dogon zango. Sakatariyar yaɗa labarai ta fadar White House Sarah Huckabee Sanders, wacce ta dawo daga bikin rufe gasar wasannin ta Olympics, ta ƙara jaddada muhimman batutuwa da gwamnatinsu ta fi mai da hankali a kai.
Let us be completely clear. Denuclearization must be the result.
Bari mu ji wani abu ƙarara. Watsi da shirin makamin nukiliyan Koreya ta Arewa sai ta allaka ne akan tattaunawar da za a yi, amma kafin nan ya zama dole Amurka da sauran ƙasashen duniya su fito fili su bayyana cewa shirin gina makamin nukiliya da ƙera makamai masu linzami ba su ne mafita ba.
A watan Satumbar bara aka kai ruwa rana, bayan da shugaba Trump ya kwatanta shugaban na Koreya ta Arewa a matsayin Rocket Man, wato ɗan ina da makamin roka, yayin wani jawabi da ya yi a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Shi ma shugaba Kim Jong-un na Koreya ta Arewan ya mayarwa da shugaba Trump martani, inda ya kwatanta wata ziyara da ya kai yankin Asiya a watan Nuwamba a matsayin ziyarar ɗan ina da yaƙi. Batun inda ƙasar ta Koreya ta Arewa take dangane da samun nasarar harba makaman na nukiliya, wani batu ne da har yanzu masu fashin baki ke muhawara a kai. Danny Ray wani mai fashin baki ne a nan Amurka.
The one thing that's a little different
Bambancin da aka samu a wannan shekarar kan Koriya ta Arewa shine a wannan shekarar ba su ci gaba da yin gwaji ba. Saboda haka wannan wani abu ne da ya kamata a lura da shi sosai. Shin sun ci gaba da yin gwajin? Idan sun ci gaba da yin gwajin, to an koma gidan jiya.
If they do resume testing, then I think we're back to business as usual, unfortunately.
Duk da gargaɗin da Koriya ta Arewa ta yi, Amurka da Koriya ta Kudu sun kuduri aniyar gudanar da wani shirin rawar daji na haɗaka da za su yi a nan gaba cikin wannan shekara. Lamarin da ake ganin ka iya dagula duk wani yunkuri na tattaunawa. To duk dai wannan na faruwa ne yayin da a Koriya ta Kudu aka gudanar da zanga-zangar sukan haɗa kai da shugaban ƙasar Moon Jae-in yayi da makwabciyarta ta Arewa a wasannin gasar Olympics. Lamarin da masu zanga-zanga suka kwatanta a matsayin miƙa wuya ga maki. Dubban 'yan ƙasar Koriya ta Kudu ne masu ra'ayin mazanjiya dauke da tutar Amurka suka yi dandazo a Seoul babban birnin ƙasar a ranar Alhamis domin nuna adawarsu, inda suka ƙara da cewa haɗa kai da Koriya ta Arewan na yin zagon ƙasa ga yunkurin da Amurka ke yi na daƙile ayyukan Koriya ta Arewan. Masu zanga-zangar sun kuma nuna goyon bayan shugaba Park Geun-hye da aka tsige, wacce mai yiwa ta fuskanci hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 30 saboda zarginta da ake yi kan wata badaƙalar cin hanci, lamarin da ya sa ta rasa kujerarta. Har yanzu dangane da batun makamai, a wani mataki na nuna ƙarfin sojinta, Rasha ta ce ta ƙera wasu sabbin makamai masu linzami waɗanda za su iya tafiya mara iyaka. A ranar Alhamis, shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce dakarun ƙasar sun yi gwajin sabbin makaman nukiliya, ciki har da wani makami mai linzami da ke iya tafiya mara iyaka, wanda kuma zai iya kaucewa duk wani makarin makami mai linzamin. Putin ya bayyana haka ne yayin jawabinsa ga 'yan majalisar dokokin ƙasar kan halin da ƙasa ke ciki yayin da ƙasar ke shirin gudanar da zaɓe a ranar 18 ga wannan wata na Maris. Baya ga wannan nau'in makami mai linzami, shugaba Putin ya ce Rasha ta ƙera wani sabon makami wanda zai iya ratsa nahiyoyi da ake wa lakabi da Sarmat, wanda kuma ake tafiyar dogon zango dauke da rassa fiye da wanda ƙasar ta ƙera a baya.
Sarmat ta очень грозное оружие. Силу его характеристик никакие даже.
Sarmat wani makami ne mai ƙarfin gaske, kuma saboda irin sufofin sa, yana da ƙarfin da zai iya zama cikas ga duk wani makarin makami mai linzami.
Перспективная система ПРО ему не помеха.
To sai dai a wani martani da ya mayar, ɗan majalisar dokokin Amurka Senator Tom Tillis na jihar North Carolina kuma ɗan jam'iyyar Republican ya faɗa wa muryar Amurka cewa yana kallon Putin ne tamkar yadda yake kallon mai kisa ko kuma wani mai aikata manyan laifuka. Ya ƙara da cewa idan Rasha ta faɗi abu ta iya kasancewa tana ƙarya ne, amma kuma ya zama dole a ɗauki maganarta da muhimmanci. Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka haɗa asalin rahoton da kuma waɗanda suka taimaka wajen haɗa shi, ni Mahmud Lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla ga Mahmud Lalo inda ya ƙara dawo mana da takaitattun labaran duniya.
To kafar yada labarai mallakar gwamnatin Siriya da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce dakarun gwamnati daga mayar mayakan sa kai sun kwace wasu ƙauyuka da garuruwa da ke hannun 'yan tawaye a gabashin Guta da ke kusa da Damascus, babban birnin ƙasar ta Siriya. Wannan nasara ita ce mafi girma da suka samu tun bayan da dakarun na gwamnati suka kaddamar da kai hare-hare a watan da ya gabata. Kafar yada labarai ta sojoji a Siriya ta ce dakarun ta sun karɓe ikon aƙalla ƙauyuka da garuruwa shida da ke gefen gabashin yankin. A yau Lahadi, kungiyoyin 'yan tawaye su ma suka kaddamar da har-haren martani, inda har suka ƙetare iyakar da dakarun gwamnatin suka shata. Aƙalla gidaje da wuraren kasuwanci miliyan 2 ne suke ci gaba da zama babu wutar lantarki a yau Lahadi tun bayan wata mummunar guguwa da ta ratsa gabashin Amurka a ranar Juma'a da Asabar. Ruwan sama da dusa ƙanƙara haɗe da guguwar ne suka ratsa ta jihar Maine, inda har gwamnan jihar ya ayyana dokar taɓaci. Guguwar ta kai har zuwa jihar North Carolina da ke kudancin Amurka. Kuma ji Asabar, gwamnan jihar ta Maine ya ayyana dokar taɓacin kamar yadda takwarorinsa na jihohin Virginia da Maryland suka yi gabanin matakin da ya ɗauka. Zuwa yammacin jiya Asabar, kamfanin sufurin jiragen ƙasa na Amtrak da ya dakatar da zirga-zirgarsa ya koma bakin aiki kodayake an samu jinkiri wajen gudanar da ayyukan nasa. China ta shiga sahun ƙasashen da ke nuna damuwarsu kan barazanar saka kuɗaɗen haraji a kan kayayyakin ƙarafuna da na aluminium da ake sa ran shugaba Trump zai ayyana a cikin makon nan.
To madalla, kafin mu sallama muna mika godiyar mu ga bakonmu Lawal Maitama wanda ya kawo mana ziyara kuma muke tare da shi yanzu haka ɗakin watsa shirye-shiryen mu. Allah ya mayar da shi gida lafiya. Masu sauraron mu da wannan muka ƙarshen shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe Litinin da misalin karfe 6 a ugun Najeriya da Niger, wato karfe 5 a ugun Ghana, za ku jo sirga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin, wato ciki har da shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya tana gabatar da shirin, da kuma Chubahiru Dodo ne wanda ya bada umarnin shirin, da ma injiniyan mu na yau Al Santos, ni Sarfil Hashim kuma nake cewa sai mun sake haduwa. Assalamu alaikum.